Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan zaben rabin wa'adi da aka gudana a nan Amurka da kuma yadda sakamakon zaben zai sauya lamura a nan Washington. Wanda zai maye gurbin na ƙasa a yau, Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridin ƙasar Ghana kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya tilasta wa babban attorney general ya ajiye aiki a jiya Laraba, wani mataki da 'yan jam'iyyar Democrat suka ce zai iya yin sanadiyar kawo ƙarshen bincike wanda mai bincike na musamman ke yi. Sanarwar Murabus da Jeff Sessions ya yi yana kunshe ne a cikin wata wasiƙar da ya baiwa shugaban ƙasa. Yana mai cewa ya ajiye aiki kamar yadda shugaban ya buƙaci, wanda hakan ke nufin 'yan tilasta masa ne ya ajiye aikin da yake ajiye a baya. Duk da cewa ya yi tsayin daka akan wulakanci da kuma cin mutunci da shugaban ƙasar yake masa, saboda ya ƙi wanke hannunsa akan bincike batun katsalandar Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. A cikin wasu tagwayen saƙonnin Twitter akan sanadar ficewar Sessions daga ma'aikatar shari'ar ƙasar, Trump ya gode masa, wanda shi Trump ɗin ke kiransa attorney general sa wanda ba su jituwa, kuma ya ce nan ba daɗewa ba za a zaɓo wanda zai maye madadin sanadin dindin. Shugaban ƙasar ya ce shugaban ma'aikatan ofishin attorney general da ake kira Matthew Whitaker shi ne zai riƙe wannan muƙami na jagorancin ma'aikatar shari'ar Amurka. Ƙasar Pakistan ta saki 'yar Kristen nan Asiya Bibi daga gidan yari da ke birnin Multan bayan kotu ta wanke ta daga zargin aikata laifin saɓon Allah. Jami'ai na Pakistan sun ce ta bar gidan yari ne a jiya Laraba, kuma aka ɗauke ta da jirgin sama zuwa wani wurin da ba a bayyana ba. Jami'an da sun ce an ƙi bayyana inda take ne saboda barazanar da ake yi wa rayuwarta. Lauyanta Saiful Maluk shi ma wanda ya arce zuwa ƙasar Holland ya tabbatar da sakinta, kuma wato ya ce bai san inda aka kai ta ba. Wannan babban hukunci da kotun kolin Pakistan ta yanke a ranar 31 ga watan Oktoba ya canja hukunci na baya wanda aka yanke mata a cikin shekarar 2010 akan laifin cewa ta ɓaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dai sakin nata ya tada rikici na kwanaki uku da ake yi a fadin kasar, inda kungiyoyin musulunci suka yi zanga-zangan kalubalantar hukuncin da aka yanke mata a baya, su kuma suna buƙatar aiwatar da hukuncin kisa a kanta. Su ko mayakan sa kan na kungiyan wato Tariq Labbaik ya Rasulullah sun rufe manyan hanyoyi a manyan biranen kasar, suna kira da a kashe alƙalan da suka zantar da wannan hukuncin. Wani jami'in cocin Presby a Kamaru ya ce an saki ɗalibai 79 da aka sace su daga makarantarsu da mashugaban makarantar. Ana zargin mayakan sa kan ƙasar na yankin masu amfani da harshen Ingilishi da yin garkuwa da ɗaliban bayan sun sace su a ranar Litinin daga makarantarsu na cocin Presby da ke Bamenda mai fama da tashin hankali wanda ke arewaci maso wato yammacin ƙasar Kamaru kenan. Jama'an sun ce yaran mazan 'yan shekaru 11 zuwa shekaru 17 ba su cikin hayyacinsu, amma duk da hakan za a iya cewa suna cikin ƙoshin lafiya. Sai dai ba a gano dalilin da ya sa aka sake su ba, amma dai wasu ma'aikata na makarantar da aka sace su tare da ɗaliban ya zuwa jiya Laraba ba a sako su ba. A ranar 31 ga watan Oktoba ma an yi garkuwa da wasu ɗalibai 11, amma kuma daga bisani an sake su. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka ya yi alfahari da samun abin da ya kira gagarumar nasara a zaben shekaran jiya na rabin wa'adi bayan jam'iyyarsa ta Republican ta karfafa rinjayenta a majalisar dattawa, yayin da jam'iyyar Democrat ta kwace rinjaye a majalisar wakilai a karon farko bayan shekaru takwas. A wani sakon Twitter da ake ajiya Laraba, Trump ya ce duk wanda suka yi aiki tare da shi a wurin yakin neman zaɓe na rabin wa'adin sun rugubi shirye-shiryen kirki da gwamnatinsa ce ta yi, kuma sun yi ƙoƙari da suka yi hakan. A wani taron manema labarai a fadar White House, Trump ya ɗaga wa manema labarai ƙafa a lokacin da yake kimanta zaɓen. Ya faɗa cewa Republican ta sauya tarihi inda ta lashe kujerun majalisar dattawa masu yawan gaske, kuma ta doke ɗan Democrat mai ci zaman majalisar tarayya a farkon lokacin da aka zaɓe sa shugaban ƙasa, wato shekarar 2016. Trump ya ce tarihi ma ya ga sun yi aikin kirki da yawa ga jama'ar Amurka, lamarin da ya kawo ƙarshen tarihin da ake cewa jam'iyyar shugaban ƙasa take faduwa a zaben rabin wa'adi. Ya kuma ce mutane tara da ya taimaka musu wurin yakin neman zaɓe a cikin mutane 11 sun yi nasara a zaben da aka yi shekaran jiya. Trump ya ce daidai yake da duk wani rashin gaskiya da Democrat za su yi a majalisa, amma kuma ya ce idan suka shirya gudanar da wasu bincike na son zuciya, to nan ma yana gaba da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Ranar Talata aka gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka, wanda ya kasance na tarihi ta fannoni da dama, bayan sanar da sakamakon zaben na yi hira da Malam Yahaya Nock da ke jihar Minnesota ɗan jam'iyyar Republican, da Hajiya Huraira Musa ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar New York, da kuma Aminu El Yakub Lami ɗan Independent daga jihar Ohio, domin bibiya kan wannan zaɓe. Na kuma fara da tambayar Malam Yahaya Nock abinda ya sa yake ganin an samu sabon jinin siyasa da dama a wannan karan, sai ya bayyana cewa
abinda ya sa an samu sabon jini shine akwai wanda suna cikin siyasa da dadewa amma sun resign ba za su yi contesting ba, 45 na Republican.
To amma Malam Yahaya, ai waɗannan waɗanda suka yi takaran, in akwai waɗanda misali na 'yan jam'iyyar Republican suka yi ritaya ba su tsaya takara ba, amma akwai matasa na akwai wanda mata doke wanda ya rike wannan shekara da shekaru, matashiya ta doke shi a zaben fidda ɗan takara. Su kuma waɗannan da suka tsaya takaran sun tsaya takara ne da waɗanda suka saba gogaggun siyasa, amma duk da haka suka kada su.
Haka ne a kowane bangare ya faru haka nan. Abin kenan, ya kamata a samu sabon jini a siyasa, ya kamata a rika a dubi abinda kasa zai sa cin gaban kasa. To abinda jama'a suka so su yi kenan sun yi. Kin ga Democrat sun kashe $1.2 billion, Republican sun kashe $900 billion. Kudi yana magana, kudi magana ne.
To Hajiya Huraira, menene yasa kike ganin mata sun yi tasiri a wannan zaben, kasancewa yanzu haka sama da mata 100 ne za su zo majalisar dokokin tarayyar Amurka, irin da ba taba gani ba a tarihin kasar nan?
To ai wannan abun batun mata ma ba nan America kadai bane, duk duniya yanzu mata sun ga yanda maza take musu. Kun ga abubuwan da ke faruwa da Me Too movement din nan, shi ma ya sa mata da yawa sun ce ta in wannan abun ne haka za su je suna mana, mu ma da kanmu za mu tashi mu yi wannan abun, da mu ma mu je mu yi mulkin nan da kanmu. So I think combination din nan guda biyu, rashin kunyan wannan president din nan da baya mutunta mata, da kuma the Me Too movement, shine ya tura mata, because kin ga kaman su Oprah din nan da su waye ne da su celebrities sun kashe kuɗi sosai sun make sure an ba mata ƙarfi da za su iya yi zuwa su je su nemi takara a kowane state din su. So but mostly in gaya miki haushin Trump ne ya tura mata.
Hajiya, ina so ki sani cewa Me Too movement duk wanda suka yi ta ba su a respectin mata Democrat ne, su duk Democrat ne suke ma mata wulakanci. duk Democrat ne suke ma mata wulakanci don dai abin da Trump in Trump abin da in ka fada abu baka yi ba daban ne amma Democrat ba za su fada ba amma za su yi
yan wato Malam Aminu yaya kake ganin yanzu dai ta zauna jam'iyyar Republican tana rike da majalisar dattijai jam'iyyar Democrat tana rike da majalisar wakilai ga shugaba Donald Trump kana gani za a iya samun maslaha tsakanin waɗannan jam'iyyu har shugaba Trump ya iya aiwatar da ayyukan shi har ya iya cika alƙawuran shi na zabe na yakin neman zabe da yayi kasancewa galibin alƙawuran nan da suka yi ba karɓaɓɓu bane ga jam'iyyar Democrat
haka akwai abubuwa da in suka za su iya hada kai su yi aiki wa mutane kamar sha'anin hanyoyi sha'anin infrastructures kamar su gadoji da shauransu haka kin gane da kuma abubuwan wato hulɗan saye da sayarwa tsakanin kasashe wanda za su yi kamar da Canada da Mexico da shauransu hakan nan wa'annan ina ji wajeje ne wa'anda za su da Democrats da Republicans din da kuma shugaban kasa za su yi aiki kai amma akwai abubuwa da yawa wanda za su taba da kai karshen ta ana ganin zai zama cewa yawancin abubuwan da Trump ya alkawari zai yi ba zai yi su ba saboda za su samu ƴan majalisar tarayya za su samu sabriki to shi ma kuma zai neman toshe wasu abubuwa haka kuma ina ga wato kamar binciken da aka yi da wanda wato ƴan majalisar tarayya wanda Republicans ne suka gama suka ce cewa ba su samu cewa shaida wakan cewa Donald Trump ya yi wani abu ba da ya kauce kan ka'ida za su sake bude wasu bincike haka saboda su ma su kawo a yi bincike haka saboda haka a duka da ina ji na shekara biyu masu zuwa zai zama na shekaru ne masu matsala a ganina akwai yan abubuwan da za su yi aiki a kai watakila amma kuma akwai da yawa ina ji abubuwan da Trump ya alkawari da ba za su ba ma za su zauna da juna a kan tebur ba ballanta na za dai su yi ta kace na ce har kuma wani zaɓe ya sake zuwa na shekara biyu wanda Trump ya sake tsayawa
to bari in ga muku in Democrats sun hana yin aikin nan to bayan da shekaru biyu ina ga za a cire duk Democrat kuma Trump zai sake zama shugaban kasa bari in ga muku yanzu nan na ga muku in dai suka hana shi aiki domin ya kawo bill a house an hana shi to Democrats sun gama ina ga muku gaske ku ji daga yau bayan shekaru biyu za mu
wato amma Malam Yahaya nace ba Malam Yahaya amma a ganin ka idan ya kawo bill din nan kamar ya kawo kudurori a majalisa kamar yadda ka faɗa su kuma suka kyamincewa da shi har ya zama bai iya gudanar da aikin da shi ya so yayi ba kana ganin a ƙarshe duka waɗannan zai zama musu alheri ne su jam'iyyar Democrat idan ba abin da mutanensu suke so kenan ba
to ai ba abin da Democrat suke so ba abin da zai gudanar da aikin America da zai sa America cin gaba
misali ganuwa da shi shugaba Trump yake so yayi wanda galibi ƴan jam'iyyar Democrat ba sa wannan ra'ayin to idan magoya bayan su ba sa ra'ayin yin ganuwan nan kuma ya kawo batun ganawa suka taka birki ashe ba zai zama musu alheri ban aka zo zabe na gaba su ce kuna abin da muke so
don yawancin America suna so a yi ganuwan nan
eh wato Malam Aminu daga ƙarshe wanda tasiri kake ganin waɗannan sabbin jinin siyasa za su yi a majalisar dokokin America tunda galibin su ba su da wata ƙwarewa waɗansu daga cikin su ma fitar su siyasa ta farko kenan
haka ne to ai daman shi yasa kike ga tsarin wato tsarin koda tsarin zaben shi yasa ya zama cewa ba duka ƴan majalisar da cidai ake zaben su a lokacin da kin ga yanzu ne wanda suka rage ba su yi takara ba wannan shekara su kuma a shekara biyu za su yi wanda tsokon kenan saboda ba lokacin kuma aka kai wannan lokacin sabbin da suka shigo sun riga da sun koyi wato makaman yin aiki a majalisar tarayya haka kuma majalisar da cidai saboda ana so a samu wanda suka kware a wannan aikin shi yasa suna su kowane zaben nasu kowane shekara shida ne saboda haka su kowane shekara uku rabin su sukan shiga zabe bayan shekara uku kuma su rabin su shiga zabe saboda a bar hannu ga wato hannun mai ake faɗa da Hausa wato wanda dai sun kware wanda sabbin za su koya daga wajen su in yaso kuma bayan shekara uku wata ke lokacin sabbin sun koya sai su kuma sai su shiga nasu takarar sake zabe to haka yake za su koya saboda kamar yadda nace ba dukansu ne sabbi ba rabin su sabbi ne rabin su kuma tsofaffin hannu ne saboda kuma yadda shi yasa aka tsara haka saboda kar ya zama cewa koyaushe aka yi zabe sabbin mutane kun ga zai dauke su lokacin su koyi wato makaman aiki na majalisar tarayya ko kuma majalisar dattijai haka kuma gwamnati ma da shauransu duk jihohin haka suke da kuma tarayya. Watakila za su yi aiki, saboda cewa in kika duba wajen wato jihohi da kuma local government da shauransu can kasa, abin da ke faruwa can sama bai dame su ba. Abin da ya damu mutane na kasa-kasa shine kamar insurance na marasa lafiya, sun cewa za su je asibiti ba akwai wajen wanda za su biya su taimaka musu biya kuɗin ganin likita, da kuma wajen wato retirement kuɗin wajen retire kamar abubuwan su Medicare da shauransu. Abin da mutane na kasa ke dame su kuma abin da ya karasa ba isa wato ɗan Democrats suka yi nasara kenan, saboda yawanci mutanen da suke kasa abin da ya dame su daban ne, kuma wanda suke can sama abin da ya dame su daban ne. Saboda haka watakila ina ji za su rinka za su fara tunani cewa abin da ya taimake su kenan yasa suke nasara da farko, saboda mutane sun gaji da surutun da su can mutane na sama suke a tarayya. Su abin jihohi kowa nasu daban, yawanci mutane suna neman wanda za su kara musu kamar kuɗin albashi a wasu jihohin, wasu kuma abubuwa ne na kiwon lafiya da shauransu da za su kara ingantawa.
To bari in maka tambaya ta ƙarshe kuma da kai za mu rufe, da yake kai ɗan independent ne, a ganinka wannan yadda tafiyar nan za ta miƙe, akwai waɗanda suke ganin cewa zuwan shugaba Trump shiga tsayawar shi takara a jam'iyyar Republican ɗin nan ya karya jam'iyyar Republican, zai ɗauke ta shekaru kafin ta farfado ta zama ainihin jam'iyyar da aka santa. Dan akwai wani rahoton da na karanta ma da wata tace tuka ka da kakanni su ƴan jam'iyyar Republican ne, amma abin da yake faruwa a jam'iyyar Republican yanzu ba aƙidar su bace, saboda haka ta yi sallama da jam'iyyar Republican. Ka kuma san da dama manya hamshakun ƴan kasuwa ma da suke goyen bayan jam'iyyar Republican da kwanan nan suka janye sabili da ba sa gamsuwa da yadda shi musamman dai shugaba Trump yake tafiye da harkokin shi. Ya kake ganin makomar jam'iyyar Republican?
A gaskiya zai dauke su gaskiya, wato ko ban san wacce ta rubuta wannan ta sharhin ba, amma abin da ke karanta gaskiya ne, saboda in ka duba kamar gwamnatin nan mai barin gado a Kasich ya riga da kin ga anan aka yi suka yi taron tsayar da Trump a nan Cleveland awa biyu ne daga nan, amma Kasich ya je bai ji ya ga Trump ba, ya je ne kawai ya ga da delegates na jiharsu, bai shiga campaign din ba, kusan ya bar Republican Party. So in kika duba kaman kuma su George Bush da shauransu, wato su ma sun bari manya wanda an san su da tarihi kamar a nan jihar, da su kuma su Howard Taft wanda kakansa shugaban kasa ne, babansa yayi wato chief judge na tarayya, shi ma kuma ya gwamna a nan jihar, duk sun fita sun bar partin. Saboda haka zai dauke su lokaci da dama, musamman kuma in ya zama cewa nan zuwa shekara biyu Donald Trump bai sake ci ba, ko kuma in ya zama sun tsaya sai fada tsakanin su da ƴan majalisar dattijai ba wani aikin da zai yi. Abin da zan gaya da shi shine cewa abin da nake faɗa ba wai dan bani sa Republicans bane. Abin da nake son faɗa shine cewa lokaci inda rai da lafiya wannan zai raba wannan gardama, saboda nan zuwa ƙarshen shekara mai zuwan Allah da lokacin da ƴan takarar shugaban kasa sun fara fitowa, sannan kuma ƴan wanda za su sake takara na majalisar dattijai sun fara fitowa da majalisar tarayya. Zaɓen da za a yi nan zuwa shekara biyu shine watakila zai raba wannan gardama. Watakila in sun yi abin kirki, in Donald Trump ya abin kirki za su sake zaɓensa ya koma ɗan takarar Republicans. In kuma bai yi abin kirki ba, watakila ma a samu wanda independent kamar yadda ake zaton cewa gwamnan jihar nan da shi da kuma wani gwamnan Inslee da wanda Democrat ne amma shi ma kuma kusan independent ne, watakila za su haɗu su zama cewa sun tsaya takarar ba ƙarƙashin wata party ba. To ba mu sani ba, duk wannan kawai ana cafe-cafe ne, ba mu sani ba, sai dai wanda in Allah ya sa da rai da lafiya nan zuwa shekara biyu, abinda lokaci kamar yadda nace lokaci da rai da lafiya ne zai raba wannan gardama.
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yeah.
kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Redwood Abbas da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana wannan mako.
Da jaridar Daily Guide da mu so mu sharhin jaridun na yau. Babban labarin ta shi Nana ya buda kasuwar Trida na manoma. A jaridar ta Daily Guide har yau akwai wannan labarin inda Capitan Bank ke kai kara ko tuhumar CDH game da bashin kudi Ghana Cedi miliyan 100. Ghanaian Times. Kamfanin Nissan za ta kafa wurin hada mota a nan kasar Ghana. Sharhi na biyu a jaridar Ghanaian Times ne ma'aikatar ilimi ta kasar Ghana ta dauki ma'aikata 8872 a matsayin malaman koyarwa na zangon karatun nan guda biyu. Sai kuma wannan labarin a jaridar ta Ghanaian Times har yau. Ma'aikatar karbar haraji ta kasar Ghana na barazanan kwaci lasansin kamfanin da na sarrafa barasa da ake cewa Kasapreku. The Publisher. An kulle wata makaranta a yayin da malamai suka dada yin zanga-zanga. Ma'aikatar harajin kasar Ghana ta daura damarar yaki akan tsarin tambarin nan na haraji. Wani gungu ta kai wa wani tashar ƴan sanda hari, wannan ma wani sharhin ne a cikin Publisher. Sai kuma kananan kamfanoni na hakan ma'adanai suna kaucewa umarnin gwamnati. Har yau dai a jaridar ta Publisher akwai wannan sharhin kamfanin sarrafan motoci na Nissan za ta buda wurin sarrafa motoci a nan kasar Ghana. In mun waiga zuwa jaridar The New Crusading Guide, labarin ta shine kudin pure water yanzu ya kai fasuwa 30. Sa'annan kuma kamfanin na dafe-dafen abinci da ake cewa Papaya Fast Food ta samu wata sabuwar kyauta. A nan za mu duba babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic, wacce babban labarin ta shine an ba manoma wani irin kwarin gwiwa yayin da shugaban kasa ya kaddamar da dandalin sanyan kayayyaki. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Ajayi kada kararrawar kaddamar da dandalin musanyan kayayyaki na Ghana, inda za a rinka saida sayar da kayan aikin noma a cikin kasar. Daga wannan sharhi sai mu koma shafi na 56 na ita jaridar ta Daily Graphic, inda akwai wani labarin da ke fadan cewa Ghana ta maida kai wurin cimma kudurin nan na dorewar cigaba SDGs kenan. Jaridar ta ce kasar Ghana ta maida hankali sosai akan samar da yanayin karamar kiwon lafiya ga duk yan Ghana a matsayin wani dandalin cimma kudurin nan na dorewar cigaba gabaki daya. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Redwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Agaida Redwan. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu Sakkwato daga local government. Ni a muku isan sako na don Allah ku faɗa mu in shi'a in har wasu izafi don Allah su bar ƙasar da ta zauna lami lahiya. Fatan Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya ƙasar mu Najeriya da duniya baki daya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika siya ke da Najeriya. Mu ne ƴan Najeriya alhamdulillah muna fata zaben da za a yi a Najeriya Allah ya sa a yi lafiya kari lafiya.
Assalamu alaikum biyo Hausa, sunana Muhammad Sani babban ranar mashego local government Niger State. Da Allah ina kira ga ƴan siyasan Niger da gwamna don Allah ya yi kokari ya tantance ya sanya sunayen ƴan takarar majalisar gwamna domin mutane su samu natsuwa, saboda abinda ya zai faruwa ya riga ya faru. Da haka muna fatan gwamna Allah a saki sunayen ƴan majalisar nan, kowa hankalinsa ya kwanta domin kowa ya samu natsuwa, kuma don Allah Allah muna fatan shugabannin siyasar Najeriya su yi abin da zai kawo kasar nan zaman lafiya ba tare da kwalta shi hankali ba ko ya mutsi ko hargitsi ba wanda da yawa wasu ƴan siyasa suna kalamai wanda ba su tace ba zuwa ga ƴan uwansu na tsinuwa da tsibi albarka akan wannan takara domin ya ce ngai kai so shi ko ngaki ya suru Allah muna kira ga ƴan Najeriya don Allah siyasa ra'ayi ce inda mutum yake so a gashi idan
assalamu alaikum sashen Hausa na Murya America farko suna ne dai Ahmadu Malalun don Allah a gabatar mana sakona zuwa ga gwamnatin Zamfara wato Abdul Aziz Yari Abakar shitima zamanin da ku shike muhara ko shiri shiri ba ta hana mutu a gama shi turi a mutu a gama cin amana a mutu a gama shi a mutu don haka don Allah mure America a isa mana sakona gwamnatin Zamfara
kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya gaggawan ci gaba da yarjejeniya da Koriya ta Arewa ko kuma dage mata takunkumin da aka dora mata ya ce zai so ya dauki wannan takunkumin amma kuma kamata yayi su kuma su ba da kai akan bukatunsu ya ce wannan abu ne na bangarori biyu inji shugaban Trump yana fada wa manema labarai a jiya Laraba a fadar White House ya faɗa wa manema labaran cewa yayi nasara da dama akan Koriya ta Arewa fiye da duk wasu gwamnatocin Amurka kuma yana shirin gudanar da wani taron koli da Kim Jong-un na shugaban kasar a farkon sabuwar shekara Trump da yayi wannan jawabi ne jim kadan bayan soke wata ganawa da za a yi a yau Alhamis tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma babban mai bada shawara ga shugaba Kim da ake kira Kim Yong-chol Hai yau shugaban Amurka Donald Trump ya tilastawa babban attorney general ya ajiye aiki a jiya Laraba wani mataki da ƴan jam'iyyar Democrat suka ce zai iya yin sanadiyar kawo ƙarshen bincike da mai bincike na musamman ke yi sanarwar murabus da Jeff Sessions ya yi yana kuce ne a cikin wata wasiƙar da ya aike wa shugaba Trump
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Salama Abu da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.